Cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagin
tare da ni Amina Buhari Auna.
Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 29 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan satar rigakafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Shirin namu na yau zai kasance ne akan wannan sati na rigakafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, amma kuma za mu mayar da hankali akan rigakafin coronavirus.
Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a za mu fara ne da leƙawa zauren shirin lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar take shiryawa. A wannan karin kamar yadda na bayyana a farkon shirin, maganar ta rigakafi ce da muhimmancin yinta. Ga Hauwa da ƙarin bayani.
Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya, an ware ranakun ne ko kuma satin ne don ƙarfafawa mutane gwiwa game da alluran rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Na sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin kai a wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abin da ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance kira da za ta yi mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufe jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wancan ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar da ake a turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to muhimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu bane jikin dan adam din zai fito da madaran da za su yaki cutar nan cikin kankanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin dan adam din.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Zan ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashen mu kamar a Najeriya misali ake yi. In ji akwai wanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato wanda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama haka. Akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon adana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa yin ciwon adana aƙalla ya haura shekara 50 saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafi.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali a ke kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayen ta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yanki kamar shekara 20 zuwa 30 baya cutar ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cutar. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba za a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. Rayuwar shi cuta ce da za ta iya cika cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare
wato barazanar ta ga dan adam ke
barazanar ta ga dan adam
sannan
kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana daukar su ta kwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafi don a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am, to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da ya sa da mutane ke gujewa karbar alluran rigakafin nan idan har Allah ya sa har kake ce misali mun gudanar da alluran rigakafin kuma kana iya da mutane za ta da maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine rashin yadda akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shigar ciki da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ibada da ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗa ya kawo shi za a yi allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu a mai musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin shirin masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kanmu waɗannan allurai wanda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba a ƙalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kanmu to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli durin yadda da allurar rigakafin ba saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan amma dai wannan ba zai kauce maganar ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake buƙata ba wanda suke taimakawa wurin yaƙar cututtuka da kuma samun sauƙi.
Koma zauren shirin lafiya uwar ciki ga ƙarin bayani da Hauwa ta tattaro mana akan yiwuwar sarrafa rigakafin coronavirus a Najeriya.
Masana kimiyya a Najeriya sun hada alluran rigakafi guda biyu don yaki da annobar cutar corona kamar yadda shugaban kwamitin yaki da cutar kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha ya sanar. Boss Mustapha ya ce ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje akan sabbin magungunan rigakafin kuma da zarar an kammala za a fara amfani da alluran. Mustapha ya kara da cewa wannan wani gagarumin ci gaba ne da zai kara martabar bangaren kiwon lafiya a Najeriya. Ya kuma yi kira ga dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki da su bada goyon baya da duk gudunmuwar da ta dace danganin an tabbatar da samar da rigakafin. Jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani game da rigakafin.
Tun ƙarshen 2020 wasu ma'aikatan kimiyya a wasu jami'o'i musamman ma a Redeemers University da ke Eje a jihar Osun suna ta aiki akan coronavirus. Daga ƙarshen shekara shine sai suka gwada wa ma'aikatan kiwon lafiya akan cewa to su bincike su ya nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai taimakawa ba maganin ainihin coronavirus. Su a bincike su ko ya nuna akan cewa har 90% na bayan coronavirus da ke jikin mutum rigakafin na iya maganin su. To a banan ba a kwana ba bincike su da suka yi sun shi a laboratory ne kafin a ce rigakafi za a fara amfani da ita jikin mutane dole ne sai an je clinical trial stage 1 stage 2 har zuwa stage 3 wasu lokutan ma ana kaiwa har zuwa stage 4 babun da ake nufi da wannan clinical trial ɗin ku shine wannan rigakafin suka kirkiro sai an je an gwada a jikin dabbobi a gwada a jikin mutane aka cewa eh lallai tabbas wannan rigakafin za su yi aiki ne. Na biyu a tabbatar kuma akan cewa wannan rigakafin ba za su iya kawo illa ga jikin mutum ba amma kafin a kai ga wannan ana buƙatar kusan $100,000 na dala to kaga wannan a Najeriya ba karamin kuɗi bane.
Ko yaya yiwuwar hada alluran rigakafin cutar corona a Najeriya? Ita ce tambayar da na yi wa ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir.
Zai iya yiwuwa a yi alluran rigakafi a Najeriya har ko da na corona matukar za a bi matakan da ya kamata a bi a sa kayan aikin da ya kamata a sa a bi kuma dokoki da ka'idojin da ya kamata a bi kuma ko ba komai dan ba mu manta ba ana yin allurar rigakafi ko da yake na dabbobi ne misali a Jos a wannan makaranta da take Vom ta sashen bincike na bangaren aikin noma an yi allurar rigakafi kusan kala 6 da ake yi wa dabbobi saboda ka za a iya yin wannan abu a Najeriya kuma idan aka yi hakan zai kasance ci gaba ne sosai ya kamata a ce mun fara yi wa kanmu abubuwan da ya dace har da allurar rigakafin nan ba sai mun jira wata kasa ta yi mana ba
idan za a iya tunawa a ranar 2 ga watan Maris na wannan shekarar ne Najeriya ta karbi kasan farko na allurar rigakafin corona kimanin miliyan 4 sai dai kuma kiyasin yawan ƴan kasar ya kai miliyan 200 wannan wata kyakkyawar fata ce da aka fara hada allurar a Najeriya da kuma da dama da cewa da allurar
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu sake komawa zauren shirin lafiya uwar jiki karkashin jagorancin Hauwa Umar inda za ta jiyo mana karin bayani akan rigakafin cutar coronavirus
Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar a yau zamu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya wato Dr. Ibrahim Kana Dr. Barka da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
Dokta, ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona?
Yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya, bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai akan yadda jama'a game da wannan rigakafin, shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shugaban kasa gabaki ɗaya kenan watan shugaba Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin. Bayan haka nan kuma akai sakataren gwamnatin tarayya gabaki daya da sauran manyan ƴan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun anshi wannan rigakafin to lalle ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala ana kuma kira ga jama'a kowa ma kare tsorata kada hankalin kowa tashi je da ke wannan rigakafin na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wani ya gani likita idan likita bai da lafiya wani ya gani likita amma duk da haka gwamnati tace likitoci su za fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato Sanofi's da pharmacies da makamantan su su ma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin ne daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a kasar nan da jihohi na Najeriya gabaki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku ƴan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafin nayi kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ta ba da wani misali guda ruwa da muke sha dinnan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullun na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma sa rigakafi da illolin sa jikin mutum saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli da ta biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a cikin shi kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance tabbata kan cewa wannan illolin za su biyo baya ba za su illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwanta da hankalinsu ni ma kaina ina ma shiri kenan in je neman a jami'in wannan rigakafin ina ma da gwamnati ta yarda a ji wa iyali na ma amma iyalai na ba ma cikin kiwon lafiya ba aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu na cikin kiwon lafiya da shugabanni su da wannan rigakafin amma nan gaba kadan idan aka kai ga iyali ni ma iyalai na insha Allah dukkan su kowa zai ji mun iya mai amai wannan rigakafin
mutane da yawa saboda ni nayi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar ba ta riga da ta zama annoba ba dan me za a karba rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da fadakar da jama'a dan su fito su yi wannan rigakafin
kwarai da gaske na farko shi yasa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullun suna gidajen radio gidajen television kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin bayan haka akwai takardu jiwa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya duk inda muke shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abu da za mu yi fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau a ba ta an wuce wannan sai wani na ka yara su da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ya ga muhimmancin wannan abu nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke wanda ma ba su kamu ba aka musu wannan rigakafin muna kawo su a TV su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan muka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu yan jarido wanda su ma an je wato yan uwanki kenan abokan aikinki su ma an je an musu wannan rigakafin ni kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma yan jarida su ma ana musu wannan rigakafin kuma me suka ce su ke rubuce-rubucen sun ce ba abin da mai su lafiya ɗanau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duniyar ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba mu gama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su shiga mai shigowa idan suka shigo da shigowa muna kira ga jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukin ta wannan tana ma duk wani matakai da ake gwamnati mun dauka matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa da wani rigakafin akwai matakan za mu dauka za mu yi komai da komai to haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya kwanta da hankalin shi ya dau wannan rigakafin
likita me zaka ce wa yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar
eh kwarai da Faransa da Norway da wasu makamai da wasu kasashen turai sun dakatar da ainihin wannan rigakafin musamman ma na AstraZeneca abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a ƙarya ba kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai batch din na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su to su ne wannan batch suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan batch din bari mu bada misali yau kamfanin Dangote ana yin siga kamfanin Dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na Obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu dari sai aka dauke su a kan jiya Sokoto Zamfara da Kebbi sai aka lura ta cewa na ai wannan bacin da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka nan gobe aka produce din su a misali a Benue ko a wani kamfanin su daban dake Ogun har ba su da wani matsala to shine irin namu kenan a Najeriya yanzu an amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke sun amince akan cewa ana samun wannan matsalan amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din wannan kirkiro ainihin wannan rigakafin ne a wannan lokacin wanda ake wannan kasashen su a da matsala shi sa aka takata da yanzu ana rakan bincike akan me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din amma mu Najeriya ina tabbatarwa in Najeriya mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda akai producing din su ba saboda ka ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaida wannan abin a can din
to amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane dan Najeriya sai ya karbi wannan rigakafin
a to da matin da ake polio an taba sa wani dole jiya ga kafin ne ana yellow fever an sa wani jiya ga kafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wato meningitis kenan an ji gwamnati mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a rikin Najeriya mun tabbatar da wani jiya ga kafin ne ai ne rigakafi ba dole ciki sai in kana so mu kuma ta kan asibiti mu ne zamu ja ya kamata ka je kai idan misali yanzu rigakafin ciwon sankarau wato meningitis da kullun jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau to shi sa mu ma yanzu muke wannan rigakafin mun tare sa wani je ba wanda aka tambaye shi ije rigakafi amma idan mutun yayi ya taimaka kan shi ya kuma taimaka al'umma saboda idan ya tafi da wannan kwayan cutar nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da wannan cutar sosai ba to haka yake ma coronavirus ba cewa muke dole sai mutun ya je ya wannan rigakafin ba amma abu da muke gudu shine idan cutar ta kama mutun ya mutu kuma fa kaga mu ba mai aikin ba kenan ina amfanin gwamnati shi sa gwamnati take a ga rigakafi nan a je a yi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole idan shi ba tana baya can jama'a suna tijjita kan cewa mu ma gwamnatin Najeriya mun kawo sai rigakafi an kawo rigakafi ma zuwa Ghana balantan mu Najeriya muka ci support da hankalin su to yau ga rigakafi jama'a sun ci salon labari ba ina rigakafi ba ne a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi to kasan mu kenan Najeriya sai dai abin da mu da mun kara hakuri da juna mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira ga jama'a a kai hakuri a tsaya wannan rigakafin
kashin wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa cikin wannan shirin ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku masu saurare a sharuwa lafiya